sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana akan wannan mitoci da suka hada da mita 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta BOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci na ranar Alhamis 16 ga wannan watan Fabrairu shekarar 2017. Baba Yako Makeri ne tare da Ibrahim Jarmai zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shugaba Donald Trump ya fito jiya Laraba yana kare tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaro. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka daga manyan jam'iyyu biyu sun gabatar da kudurin doka jiya. A yau Alhamis kuma sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soji tsakanin Amurka da ƙasar Rasha.
Bayan kun gama jin labarai za ku ji kira da wani mai nazari akan tsaro a ƙasar Niger yayi game da barazanar tsaro da ƙasar take huskanta.
Dole a wajen tsaro a tashi tsaye a ɗauki matakai don ganin an tabbatar da an kiyaye iyakoki.
A kasar Ghana wani masanin harkan tsaro da hulɗan ƙasa da ƙasa ne yake kira ga matasan Afirka da su daina bin launiyar hanya wurin ƙetarawa zuwa Amurka da Turai. Ko bayan wannan kuma muna tafi da shirin sai bango ya tsage da Juma'a Ali za ta gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga kanin ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya fito jiya Laraba yana kare tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda ya sokar a farkon mako. Yana mai bayyana cewa fallasar tattaunawar da Michael Flynn ya yi ta waya da jakadar Rasha a Amurka, jami'an leƙen asirin Amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala. Trump bai bayyana dalilin da ya sa Flynn ya sauka daga kan wannan mukamin nasa ba bayan kwanaki 24 kawai da hawan kujerar ba. Amma fadar White House ta ce an ɗauki wannan mataki ne saboda rashin yardar da ta fara shiga tsakanin shugaban da wannan tsohon janar na soja. Trump ya ce abin takaici ne yadda jami'an leƙen asiri suka fallasa wannan batu ga wasu jaridu, yana mai cewa babban laifi ne ga da aka jima ana aikatawa. Trump ya ce jami'an da suka fallasa wannan maganar ta Flynn ya yi da jakadan ƙasar Rasha suna kokari ne su boye mummunan kayan da 'yan Democrat suka sha a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, wanda tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta sha a lokacin zaɓe. Trump ya yi ikirarin wannan zargin ne tun farin shafinsa na Twitter. Clinton tana cikin waɗanda suka fara tuna tuhumar irin alaƙar da Trump da muƙarrabansa suke da ita da ƙasar Rasha a lokacin yaƙin neman zaɓe.
Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka daga manyan jam'iyyu su biyu sun gabatar da kudirin doka jiya Laraba wanda za ta hana gwamnatin shugaba Trump janye takunkumin da aka sanya wa ƙasar Rasha har sai majalisar dokokin ta amince da yin hakan. Babban ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar wakilan Amurka Adam Schiff ya ce tattaunawar sirri da Flynn ya yi da jakadar Rasha a Amurka akan batun takunkumi kamar yadda aka fallasa cikin kwanan nan ta ƙara wato muhimmanci ga zartar da wannan dokar. Schiff yana magana ne a kan tsohon mai ba shugaba Trump shawara akan harkokin tsaron Amurka Michael Flynn, wanda ya yi murabus a ranar Litinin a saboda matsin lamba da biyo bayan fallasar da aka yi na tattaunawarsa da jakadar Rasha a nan Amurka tun kafin Trump ya karɓi ragaman shugabancin Amurkan. Schiff ya ce ko jami'an gwamnatin Trump suna da masaniya ko kuma ba su da masaniya, wannan tattaunawa da Flynn ya yi da jakadan bai kamata a ƙyale wannan shugaba da ikon janye takunkumi da aka sanya ma Rasha ba, wanda yake shi dan kansa zai wannan abu. Sai dai kuma shugaban kwamitin leƙen asiri na jam'iyyar Republican Davis Nunes ya ce shi yana da sha'awar a bincike yadda aka tsegunta ma kafofin yaɗa labarai irin tattaunawa da Flynn ya yi da jakadan na Rasha, amma ba wai irin hulɗa da ke tsakaninsa da ƙasar ta Rasha ba. Su ma shugabannin kwamitocin wato sanya ido da kuma ayyukan gwamnati da na shari'a a majalisa suna son wato ma'aikatan shari'a ta maida hankalinta ne wajen binciken yadda aka fallasa wannan tattaunawar.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aiwa Alhamis, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Rasha. Yana mai fadin cewa babu yanayin yin haka a yanzu. Mattis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedkwatar kungiyar kawancen NATO a birnin Brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da zamu hada kai a fannin soja ba, amma shugabanninmu na siyasa za su tuntubi juna domin samo batutuwan da suke da ra'ayi daya akan su. Wannan furuci na Mattis yana zuwa ne bayan da ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya bayyana cewa a shirye Moscow take ta maido da haɗin kai da ma'aikatar tsaron Amurka. Shugaba Donald Trump yayi ta yaba wa shugaba Vladimir Putin na Russia a lokacin da yake yakin neman zabe da kuma lokacin da ya zamo shugaban ƙasa. Ya kuma bayyana sha'awarsa ta kulla haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. Amurka ta dakatar da haɗin kai da Russia bayan ta haɗa yankin Crimea da ta ƙasar a shekarar 2014.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana babban tattaunawarsa ta farko tun hawa wannan kujerar, inda yau Alhamis yake haɗuwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar G20 a ƙasar Jamus. A bayan tattaunawar da za a yi ta ƙungiyar, an shirya Tillerson zai yi ganawa daban-daban da ministocin harkokin wajen wasu ƙasashe, ciki hadda na Burtaniya da Turkiya da Italiya da Koriya ta Kudu da Japan da kuma Brazil. Amma babban tattaunawar da za a yi a gefen wannan taron na G8 ita ce ganawar da zai yi da ministan harkokin wajen Rasha wato Sergei Lavrov. Shugaban Amurka Donald Trump yana fifita manufan harkokin waje da za ta fifita wato muradun Amurka kan komai, musamman a fannonin cinikayya. Ministan harkokin wajen Saudiya Abdul Aljubair ya faɗa kafin ganawarsa da Tillerson cewar ƙasarsa tana wato dokin yin aiki tare da gwamnatin Trump akan dukkan batutuwa, kuma tana da ƙwarin gwiwa za iya shawo kan dukkan matsaloli da ake fuskanta a yankin gabas ta tsakiya.
Jami'ai a kudancin Sudan sun bayyana cewa sojoji sun shiga wani ƙauye da ke kusa da Juba, babban birnin ƙasar, suka yi wa mata aƙalla rabin dozin fyaɗe. Sojojin sun aikata fyaɗen ne sati biyu bayan shugaban ƙasar Sudan ta Kudu ya yi gargaɗin cewa duk sojan da aka kama da aikata laifin fyaɗe ko cin zarafi za a zartar masa da hukuncin kisa. An sami ƙaruwar aikata laifukan fyaɗe da sojojin Sudan Liberation Army ke yi wa fararen hula, lamarin da ke ci gaba da tada hankalin jama'a da kuma haifar da rudani a tsakanin gwamnatin Salva Kiir da kasashen da ke samar da yawancin kayayyakin taimako na agaji da ake bukata. Limamin cocin Episcopal Bishop Paul Yuguski da ke kudancin Sudan ya bayyana cewa an yi wa wasu 'yan mata biyu masu shekara tsakanin 13 zuwa 15 da kuma wasu mata da dama fyaɗe a kudancin Sudan.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jamhuriyar Niger tana ci gaba da huskantar matsalolin tsaro sakamakon wato bulbulowar bakin haure da ke fitowa daga kasashe makwabtanta waɗanda suke fama da yaƙe-yaƙe, kuma hakan ya yi dalilin kira ga al'umman ƙasar da su zuba ido su kula da baƙi da suke shigowa ƙasar. A kwanan nan hukumomin ƙasar da sun kama wasu 'yan Ghana su hudu da makamai wanda a halin yanzu suke huskantar shari'a. Wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana rahoto akan haka.
Kuma a cewar Umaru Tasi'u Bako, wani mai nazarin abin da ke kai yana kawo tsakanin janguriyar Niger da ƙasar Libya, wannan lamarin na dawowar bakin haure da makamai yana barazana ga ƙasashe kamar irin su janguriyar Niger.
Muna iyaka da Libya da Algeria ta ɓangaren arewacin Afrika, wanda wannan kuma abubuwa ne waɗanda dole sai mun tashi tsaye, musamman irin matsalolin da ake ciki na tsaro waɗanda ke faruwa a halin yanzu a Libya. Kowa ya san irin abubuwan da ga barazana ga ƙasashe waɗanda na Sahel akan rikicin Libya. Kaga dole a wajen tsaro a tashi tsaye a ɗauki matakai don ganin an tabbatar da an kiyaye iyakoki, kuma a sa Allah gaba da addu'a. Amma abubuwa ne wanda gaskiya gaskiya sai an ƙara daukar tsaro saboda kowa ya gani mutanen ga bayan hadari ga rayuwarsu su masu irin wanga al'amari na clandestine wanda ake cewa ɗan bakin haure bayan hadari ga rayuwarsu wajen hetattu kuma in ka dibi hanyar da aka safara ta hetattu abubuwa ne wanda suna da matsala na harko Libya da ta hoshe kowa ya sani makamman da annan suna yawo kan iyakoki da kuma barazanar da aka samu ta cikin gida yawanci makamman da sun hito da hannun Libya na
ita dai gwamnatin kasar ta Niger ta ce tana ci gaba da daukar matakai dauko daga bincike na rundunar haɗin gwiwa a birnin Agadez domin zakulo dukkan masu aikata danya aiki zuwa binciken ababen hawa da ke dawowa da bakin haure da aka koro daga kasar Libya ko Algeria wanda shugaban kasar jamhuriyar Niger a kwanakin baya Alhaji Muhammadu Isu ya ce motocin da ke dawowa daga waɗannan kasashen da bakin haure ko kuma bayan sun kai bakin hauren sukan dawo ne dauke da makamai a cikin su abinda ya sa Umaru Tasi Ubako cewa ya kamata a sa ido ko ina game da tabbatar da sha'anin tsaro a cikin wannan kasar
kaga bako kai dai ka tarbe bako baka san mi an manhoshi ba me yazo da shi dan haka a ƙara sa ido game da baki harka da makamai harka ce mai matsala harka da makamai harka ce mai barazana ga zaman lahiyar duka al'umma tunda yau in aka ce rikici ya tashi makwabta to dole ka tashi ka kama a kashi don in kai wargi iski ka zai yi gidanka
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako wani masajin harkan tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa Ibrahim Irbad ya gargaɗi matasan Afirka da su daina bin barauniyar hanya zuwa ƙasashen Turai Irbad ya yi wannan kira ne a wata hira da muka yi da shi inda yake jawabi kamar haka
cewa majalisar dinkin duniya ta ce kar a hana dan Afirka ta kiyaye je kasan Turai ba shine baka bin nizami da tsarin kasashen da kake son ka je ko ko kasan da ke border ka je wani kasan da kake so ba na farko na fannin tsaro wasu na nan watakila mai shi bai saba shan kokai ba ko bai saba shan wi ba ko giya ba amma kunci wani kasan da ba nashi ba yayi same shi hafka da wurin dokoki na kasa ya je ya saba da wayannan dokoki ɗan sanda su kama shi ko kuwa wasu su ma ana samun su kaga an doki karfe an like wani wuri a ce da doki adadin jama'a a je da karfe a sallake border wayannan duka ta fannin tsaro yana iya samun tasiri mummunan tasiri kan kai da kanka samarin Afirka budurwan Afirka matashi na Afirka da bai son ya bi anyan da kai aka haje ne shina son ya bi haramcaccen anya ya kai America ko ko ya je Europe na biyu akwai kungiyoyi na ta'addanci in ba ka sa hankali ba anya yodaranka kamar za kai ka wani kasa daban kan ka farga an kai ka inda za baka dinduga ce kai yaki kun ka je kasan waje kai yaki wannan kasan da kaje kai yaki an ya kama ka a je a barka da wama cikin akuku a je a kulle ka prison saboda shi in terms of tsaro na kanka kai mutum da kanka kai matashin Afirka cewa ka fita garinka ko kasan ka sagaga ba da nizami ba kana iya samun mummunan tasiri da za ka iya ka yi ciwo ko ka ji ciwo kanda muka samu danwa ko ka yi rashin ran.
Akwai wasu yaran Ghana da aka kama su daga iyakar Niger zuwa Libya an kama su da bindigogi yanzu haka suna hannun hukumar ƙasar Niger wadda yake za a gurfanar da su a gaban doka. To Shakir Bad irin wannan abu wani irin rawa ya kamata kamar Ghana da yake ƴaƴanta ne aka kama ta taka a wannan harkan.
Da yake kasan Niger da kasan Ghana da sauran kasashe muna kokarin sanar da juna ababen da zasu iya samun tasiri akan lamarin tsaro na kasashen gabaki daya in terms of information sharing da sauransu ina ga za a ci gaba da wannan aiki yau ta hanyar social media da matasa ke zantawa da juna kan Facebook da WhatsApp da YouTube da Instagram ana kwadaita ma wasu matasanmu cewa kungiya na ISIS ko kuwa kungiyar da take nan tana gwagwarmaya da wasu kasashe daga Iraki da Syria haka kuma tana da tasiri kasan Libya wai a ce ayyaki a taimaka ma wannan kungiya. Wasu na nan da mata ma ciki sun tsallake iyaka, sun kai wani madadi aka kama su aka komo da su. Aka wasu kuma mun samu labari su sun wuce ma sun je sun samu horo musamman. Inda su komo abinda ake fargaba da shi shine hare-haren da aka kai ma Burkina, hare-haren da aka kai ma Côte d'Ivoire, kasashen da ke kewaye da kasan Ghana. In ba sa hankali ba da wannan tarbiya da horo da suke samu na makamai, za su iya komowa gida su kai hare-hare.
Irbadi Ibrahim kenan. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, yanzu kuma karfe 10 kenan da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya zage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya leka jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya, inda muka gayyato Malam Isa Gusau mai baiwa gwamnan Borno Alhaji Kashim Shatima shawara akan kafofin yaɗa labaru, wanda zai kokarin amsa tambayoyin masu sauraron mu. A saboda haka ga mai tambaya ta farko.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulkadir Abdullahi.
Ta'a.
Daga nan mai Duguri a Tambuwa Road. To tambaya da nake so in yi wa shi mai ba gwamnan shawara, yanzu akwai alamun zaman lafiya ya fara tsorewa a jihar Borno. To akwai kuma dimbin matasa da suke tare wanda yanzu kuma ba su da aikin yi, maza da mata. Me gwamnati take yi na shirin samarwa da waɗannan matasa ayyukan yi saboda a samu ƙarancin rashin abin yi a tsakanin matasan nan maza da mata? Sannan tambaya ta gaba shine, mai ba gwamnati shawara, akwai wasu korafa-korafa da suka taso a ƙarƙashin gwamnatinku na wasu jami'an gwamnatinku wanda ake zargin su da hannu cikin wannan harkoki na ta'addanci na Boko Haram. Misali, har mun samu labarin cewa an kama wani shugaban ƙaramar hukuma taku na mafa cewa an same shi ya ɓoye wani ɗan Boko Haram. Shin me gwamnati take yi wajen tsame irin waɗannan ɓata gari da suka zo suka kwanta a ƙarƙashin gwamnati wanda ba a san da su ba? Wannan shi ne tambayar ta jiya.
To bari ya baka ansa ko? Bismillah Malam Isa.
Zan fara da tambayanka na biyu. Na farko, idan za ka yi tunawa tun kafin gwamnan jihar Borno Kashin Shatima ya hau garagar mulki shekara ta 2011, ya fara ƙoƙarin yadda zai ga cewa an samar da hanya da za a zauna a tattauna da waɗannan mutane 'yan Boko Haram, domin abinda muka fahimta shi ne a cikinsu akwai waɗannan ta'adda waɗanda su babu wani maganar zaman lafiya da su. Akwai kuma waɗanda muke gani idan aka zauna za a iya zama da su har a sawo kansu. To aka yi ta wannan ƙoƙari dai za a iya cewa dai gaskiya ba a cimma nasara ba. To zai yiwu a ce ana tafiya kana gwamna, kana da ma'aikata kwamishinoni sama da guda 20, kana da ciyamomin local government tsakanin shekara ta 11 da yanzu. Ciyawomin da aka saka na hukumomi, ƙananan hukumomi na jihar Borno da wanda aka sa na farko da wanda aka canza su, aƙalla ina nan za su kai 200. To idan a cikin mutane 200 a cikin shekara 6 sai ka zo ka samu wani mutum ɗaya wanda ake mishi zargi, ina ganin ba daidai ba ne mutum ya fito ya ce shi kenan wannan guda ɗaya ya zama shi ne zai ɓata kowa. A yadda mu muka sani, da kanshi yake sa kayan ainihin mahalba ya riƙe bindiga ya shiga cikin sojoji da shi ake zuwa yaƙi ana kashe Boko Haram. Shi wannan chairman ɗin, su kansu sojoji shugabansu na tiyata komanda na jihar Borno a lokacin da ya yi bayanai na 'yan jaridu da bakinshi ya amince cewa tabbas wannan chairman ɗin yana shiga cikin sojoji yana daga cikin ciyamomi masu kokari da shi ake zuwa ake yakan Boko Haram, yana sadaka da rayuwar shi aje daji a yakin Boko Haram. To wannan kokarin da yake shi yasa gwamnan ya rika mayar da shi har su kuku nake jin kusa hudu ana mayar da shi ciyaman nan mafa. Amma mu kan muna mamaki shin a wani lokaci ne mai yiwuwa za a iya samun ra'ayin shi ya canza. Abin da muke ke dauki barkai shin ta iya yiwuwa dan Boko Haram din nan ko shugaban shi ya zo ya shiga ne ya ta mishi da hankali ya ce idan har bai kare shi ba zai kashe shi ko zai kashe ƴaƴansa ko ko yayi ne dan san ra'ayinsa dan wani bukatarsa. Mu kanmu muna jira jami'an tsaro su gama bincike domin mu sani. Shekarun ina da ranar Juma'a da ta wuce gwamnan jihar Borno ya ainihin ya fitar da wani kasida ko ko zan ce yayi sanarwa na musamman yayi ma mutanen jihar jawabi. A wannan jawabin da ya faɗa ya ce ko da ɗansa aka kama da halaka da Boko Haram ko ƴarsa ko wani ɗan uwansa ya ce a kama shi, ai ba na jin akwai wani magana da zai wuce wannan. Ya gaya ma sojoji duk wanda aka kama domin duk mutumin da har zai ba ɗan Boko Haram wani a ainihin gudunmawa to makiyin jihar Borno ne. To wannan kenan banda kuma su kan sojojin su kan manyan jami'an sojoji.
Malam Isa ka san akwai mutane da yawa wani ma zai zo ya maka wani tambaya makamancin wannan, saboda haka kai kokarin ka dan takaita bada ansa yanzu ba shi ansa game da tambayar shi ta farko akan batun matasan nan kafin mu je ga mutum na
gaba. Akan batun matasa wato bangarori biyu ne shi gwamnan ya dogara da su. Na farko akwai bangare na ilimi, dan yanzu aka a jihar Borno ana gina makarantun da muke kira gagarumin makarantu wato mega school guda 20 ake gina su a kananan hukumomi a nan cikin Maiduguri ba ana daina wajen guda 5. Kowane makaranta a cikin su zai ɗibi ɗalibai aƙalla 1,000. Kai wasu daga cikin su ma ɗalibai kusan 3,000 ka. Yanzu haka muna da yara wayanda ƴan Boko Haram suka kashe iyayensu kimanin yara 50,000. To abinda gwamnati ke faɗi shine idan ba mu tsaya mun kula da wayannan yara ba to ƴan Boko Haram za su samu daman da ma za su zo su sa su koma wurinsu. Saboda haka ake so a ba su tarbiya. Sannan su kuma matasa wanda yanzu haka ana ta gyara makarantu ba makarantun da ake gyara tunda aka kirkiro jihar Borno ba a taɓa yin gwamnan da ke gyara makarantu kamar wannan gwamnan ba. Bukatarsa shi ne a ilmantar da matasa domin su ma su zama manyan gobe. Sannan banda ɓangaren ilmantarwa ɓangare na sana'antu Hajiya idan za ki iya tunawa da wuce sati ɗaya ma da na tura muku wani bayani na cewa gwamnan ya je wani wuri inda aka kai mata a horar da su akan harkan ɗinki a Abuja. Akwai matasa da aka tura su Thailand sun je sun koyi harkan noma, akwai wanda aka tura su India sun je sun koyi wajen ainihin harka na noman rani irrigation, akwai wanda aka tura su Ingila suka je suka ƙara karatu akan harkan man fetur, akwai wanda aka tura su Benin Republic suka je suka koyi harkan noma daban-daban. Akwai yanzu duk gine-ginen da ake yi na jihar Borno. Idan ina misali na san kin zo Maiduguri kamar shekara 2 da suka wuce, ina zaki zo Maiduguri za ki ga Maiduguri ya canza. Kai kanka da kake bayani ka tabbatar Maiduguri za ta canza.
To ban tare
amma ne sai.
Ban tare numfashinka ba amma shi ina ganin ni yanda na fahimci tambayar ta sa ba batun makarantu yake ba. Irin matasan nan da kokila sun gama makaranta ba su da ayyukan yi ne yake tunanin me wani mataki ake dauka na samar
da wannan da ake ginawa yanzu.
Eh,
an gina sabon university za a dauki matasa nan da lokaci kadan za a bude daukan matasa. Ina jin matasan da za a dauka a university din nan sun kai kimanin 1,500 zuwa 2,000.
Matasan da za a dauka
masana'antu guda 10 a wani wuri da ke kallon wannan university din. Ana gina wajen inda za a rika ainihin processing na tumatir, inda wato factories da wajen guda 10 ake gina. Wato idan an gama gina factories din nan ma'aikata babu iyaka za a dauka matasa. Sannan yau a Najeriya, kamar yadda minista na noma ya faɗa Audu Obe, shekaran jiya nake jin shi a Channel TV yake faɗi, yake duk Najeriya ya yi yawo a jihohin Najeriya gaba ɗaya 36, babu jihar da ta saya kayayyakin noma kamar yadda aka saya a jihar Borno da kashin kashin Shatima. To waɗannan kayayyakin noma da aka saya, an saye su ne domin taimakawa matasa su samu sana'o'i.
To kamar jami'an da za a gina din nan, matasan da za a
dauka,
to aiki za a ba su ko kuma koyar da su za a yi? Shine muke son mu san bambancin.
Za a ba da aiki, za a ba da koyarwa.
Masu sauraro, abinda ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Malam Isa Guso, mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara akan kafofin yaɗa labarai, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya tsage. A huta lafiya.
A gaida Hajiya Jummai da jama'arta, yanzu kuma ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Ya ce, mu al'umman Najeriya, addu'ar mu a kullun ita ce, Allah ka yaye wa shugaba Muhammadu Buhari lalurar da ke damunsa, ka dawo mana da shi gida Najeriya lafiya, amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Kai wallahi har yanzu babu sauki. Na fara da wannan maganan ne ganin yadda kullum talakawa ke ƙara ɗanɗana kudarsu. Hakika wannan shine lokacin da ya kamata a ce an taimaki talakan Najeriya. Shin gwamnati wai ina maganan naira 5,000 da aka ce za a ba talakawa marasa galihu? Ya kamata gwamnati ki san yadda bandaga da bom ke kashe mutane, haka yunwa ke kashe mutane. Allah ya kyauta. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, gwamnatin APC ta Najeriya, ya kamata ki sama ma matan Najeriya aikin yi. Ganin cewa mata na cikin rayuwa mai tsada a Najeriya. Sako daga Maryam Alhaji Zubairu Garaba Saka Zaure da Hajiya Safara'u Haƙila Zamani Almajira Malamfashi da kuma Maryam Rabilu Danfili Malamfashi.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Shugaba Donald Trump ya fito jiya Laraba yana kare tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa, wanda ya saukar farkon mako. Yana mai bayyana cewa fallasa tattaunawar da Michael Flynn ya yi ta waya da jakadan Rasha a Amurka da jami'an leƙen asirin Amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka daga manyan jam'iyyu biyu sun gabatar da ƙudurin doka jiya Laraba, wadda za ta hana gwamnatin shugaba Trump janye takunkumin da aka sanya ma ƙasar Rasha har sai majalisar dokoki ta amince da yin hakan. A yau Alhamis, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Rasha. Yana mai faɗin cewa babu yanayin yin hakan a yanzu. Mattis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedkwatar ƙungiyar ƙawancen NATO a birnin Brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a tsakaninmu da sojoji ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana babbar tattaunawarsa ta farko tun hawa kan wannan kujera, inda yau Alhamis yake haduwa da ministocin harkokin wajen Amurka da kasashen kungiyar G20 a kasar Jamus.
Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai an jima kuma da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Jarmai da kuma mai ba da umarni wato Sa'ida Hamdun kenan da injiniyanmu na wannan lokaci Rob McLean. Baba Yakub Makeri ne a nan Washington DC, nake cewa a huta lafiya, amma a dakaci tawagar yau da gobe a ji shiri mai ƙayatarwa.